Sashin Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 1931 da kuma mita 49.60 haka kuma akan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 dake birnin Yamai ko kuma tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne tare da sahabu Imam Aliyu a shirin mu na safe daga nan sashin Hausa na muryar Amurka dake Washington DC. Da farko bari mu fara da kanun labaran duniya.
Wakilan majalisar dattijan Amurka dake nazarin barazanar ta'addanci a Afirka suna zargin Amurka da kau da kai kan keta yancin bil'adam da rashin adalci da shugabannin wasu kasashen Afirka suke nunawa. A sojojin Amurka na musamman da na Somalia jijjifin asubahi sai kai su mamaye kan wani sansanin mayakan sa kai na Al-Shabab sai kashe wasu su kama wasu kuma da dama. Manyan tashoshin talabijin na Amurka sun ayyana cewa Senator Bernie Sanders na jihar Vermont da kiris ya kare tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a zaben fidda guni na masu takarar shugabancin Amurka da aka yi jiya Talata a jihar West Virginia.
To sai a dakun cika kullu labaran an jima kadan. Shugaba Muhammadu Buhari ya bude taron jihar Katsina a Najeriya game da harkar noma da ma'adanai wanda har shugaban mashirya taron Dr. Mustapha Ino ke cewa
tashi sai a nemi kudaden shiga ya zama dole ba ma wai dan muna so ba sai dai in so ake gaba ɗaya shikenan a rungume hannu mu rasa ma abin da za a yi.
To a jihar Kaduna kuma taron jin ra'ayin jama'a da gwamnatin Najeriya ta ce za ta dinga yi a jihohi ne isa Kaduna. Gwamna Malam Nasir El-Rufai na jihar ya faɗi yadda suka kalli abin.
An kawo ministoci guda shida sun zo sun zauna a Kaduna, al'umman jihar Kaduna sun tambaye su duk abin da suka ga dama babban abu ne mu a gare mu.
To akwai kuma shirinmu na demokuraɗiyya, amma da farko bari mu fara da cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wakilan majalisar dokokin Amurka waɗanda suke nazarin irin barazanar ta'addanci a Afirka jiya Talata sun bayyana damuwa cewa Amurka tana kau da kai kan keta yancin bil'adama da rashin adalci da shugabanni a yankin suke yi muddin dai suna ba da tallafi a yaƙi da ta'addanci. Muƙaddashiyar sakataren harkokin wajen Amurka Linda Thomas Green ta faɗa a kwamitin kula da harkokin wajen majalisar dattijan Amurkan cewa ƙasashe da suke nahiyar Afirka akwai sassa da suka gaza kuma tilas ne a fuskanci wannan matsala. Greenfield ta gaya wakilan kwamitin cewa ƙungiyoyin ƴan ta'adda suna samun goyon baya ta wajen ma kawai kwaɗayata yara ko kuma mutane da kuɗi. Domin raddi kan irin wannan mataki ta ce tilas ne gwamnatoci su yi amfani da dukkan wata dama da suke da ita wajen samar da ilimi da koya musu sana'o'i hanyar da ta ce Amurkan tana taimakawa. Amma Senator Ben Cardin ya bayyana damuwar cewa hukumomi a Washington suna kyale gwamnatoci da suke keta yancin ƴan adam da rashin adalci muddin dai suna amfani wajen yaƙi da ta'addanci. Senator ya ce alal misali a ƙasar Habasha ko Ethiopia an yi zaben ƴan majalisa inda babu ɗan hamayya ɗaya da aka zaɓa kuma sojojin ƙasar sun kashe ɗaruruwa masu zanga-zanga. A Chadi an kama sojojin ƙasar masu yawa saboda kawai wai sun isa zaɓi shugaban ƙasar. A Somalia akwai rahotannin cewa hukumomi suna amfani da yara ƙanana wajen yi musu leƙen asiri. A Najeriya da kuma Kenya akwai rahotanni in ji kadin sojoji suna kashe mutane ba tare da an yanke musu shari'a ba. Sakatariya Greenfield ta ce a duk irin waɗannan lamari gwamnatin Amurka tana tar da kuma Allah wadai kan irin waɗannan matakai. Duk da haka ta ce a shirye Amurkan take ta ci gaba da aiki sosai da ƙawayenta domin ganin ba ta'addanci.
A halin da ake ciki kuma sojojin Amurka na musamman da na Somalia a jijjifin asubahin jiya suka kai samami kan wani sansanin mayakan sa kai na Al-Shabab suka kashe wasu suka kama wasu mayakan sa kan da dama. Wani jami'in tsaron Somalia mai suna Muhammad Nur Gabo ya gaya wa sashin Somali na muryar Amurka cewa dakarun Amurka ne suka jagoranci samaman waɗanda suka auna kan jami'an Al-Shabab mazauna ƙauyen Toratoro mai tazarar kilomita 100 kudu maso yammacin Mogadishu babban birnin kasar sun ce sojoji sun duro ne daga jirage masu saukar angulu a bayan garin kauyen sannan suka karasa zuwa sansanin da kafa Gabo ya ce samaman ya dauki sa'o'i biyu kuma sojojin basu fuskanci wata turjiya ba amma ya ki bayyana dalilin kai harin da kuma yawan mayakan sa kan da aka kashe ko aka kama wani jami'in Amurka ya tabbatar da cewa an kai samaman amma bai bada wani karin bayani ba a halin da ake ciki kuma yau Laraba ake sa ran fara shari'ar wasu Amurkawa uku ɗan asalin Somalia waɗanda ake zargi sun hada baki suna kokarin tallafawa kungiyar ta ISIS
manyan tashoshin talabijin na Amurka sun ayyana cewa Senator Bernie Sanders na jihar Vermont da Chris ya kada tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a zaben fidda guni na masu takar shugabancin Amurka da aka yi Talata a jihar West Virginia Sanders zai samu karin wakilai 13 duk da haka ba shi da wata hanyar wuce gaban ita Madam Hillary Clinton wacce take can gaba da shi nesa ba kusa ba yawan wakilai a farkon shekarar nan ne Madam Clinton ta fusatar da jihar mazaba a jihar West Virginia lokacin da tace za ta rufe masana'antu da wuraren hakar wato gawayin coal sana'ar hakar gawayin coal tana tattare da hadari kuma gashi da gurbata yanayi a zaman makamashi amma wani bangaren jihar West Virginia ta dogara kan wannan sana'a makon jiya Madam Clinton ta nemi gafara daga masu zaben jihar tana cewa ina so ku sani cewa zan yi iya karfi na in taimaka waɗanda koma bayan aiki da gawayin coal ta shafa sai dai a bangaren yan Republican bata sake zane ba mutumin da ake jin shine dan zai zama dan takarar jam'iyyar Donald Trump shine lashe zaben na West Virginia da kuma jihar Nebraska tuni ma dai mai da hankali yanzu wajen zaben mutumin da zai dauka a zaman mataimakin shugaban kasa
Labaran da zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Babban kwamishinan hukumar kula da 'yancin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya Zaid Ra'ad Al-Hussein ya yi kira ga Turkiya ta kyale gudanar da bincike mai zaman kansa kan jerin rahotanni masu tsoratarwa cewa ana keta haƙƙin bil'adama a kudu maso gabashin ƙasar inda ake fama da rikici kiran da Majalisar Dinkin Duniyar ta yi jiya Talata na neman ganin an gudanar da bincike bil'haƙƙi da gaskiya yana zuwa ne a daidai lokacin da shugabanni a Turai suke san gwamnatin Turkiya ta hana kwararar bakin haure da yan gudun hijira zuwa Turai a gefe daya kuma tana matsawa gwamnati lamba ta yi garan bawul ga dokokin kasar kan yaki da ta'addanci waɗanda masu adawa suke cewa ana amfani da su wajen musgunawa masu sukar lamarin gwamnati wata sanarwa da Majalisar Dinkin Duniya ta bayar ta ce Commissioner Zaid ya sami rahotannin cewa ya yan sarika noke ko kwararrun maharba da bindiga da gangan suna kashe farar hula ciki har da mata da yara hakanan ana amfani da tankunan yaki na sojoji da wasu kayan yaki wajen kashe irin waɗannan mutane Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bude taron jihar Katsina da ake yi a can jihar game da harkar noma da kuma ma'adanai ga rahoton wakilinmu na sashen Hausa Umar Faruk Musa
a jihar Katsina shugaba Muhammadu Buhari ya jagoranci ministocinsa na bangarorin bunƙasa tattalin arziki da cinikayya da bunƙasa noma da kuma maimaye yan kasuwa da suke jagorantar fannonin saka jari daban-daban domin halartar kasataccen taron da jihar Katsina ta tsara na bunƙasa tattalin arziki da hanyoyin dogaro da kai a daidai lokacin da ƙasar Najeriya ke fuskantar babban kalubale dangane da faduwar darajar mai da ya tilasta waɗansu jihohi dogara daga gwamnati kacokan ba tare da suna iya ciyar da kansu da bukatunsu na yau da kullum ba. A wurin taron shugaba Muhammadu Buhari ya ba da tabbacin cewa gwamnatinsa a shirye take ta ba da haɗin kai ga kowace jiha ta Najeriya domin ɗaukar matakan da suka kamata na jihar nan ta dogara da kanta da kuma ɗaukar matakan da zai kai ga haƙo dukkan ma'adinai da bunƙasa sha'anin noma a wannan jiha domin jihohin Najeriya su dogara da kansu. To ganin cewa an taɓa shirya irin wannan taruka a baya a jihar Katsina domin bunƙasa tattalin arziki da kuma samar da aiki ga al'ummar kasar. Na tuntubi Dr. Mustapha Inuwa, shugaban kwamitin shirye wannan taro na tattalin arzikin jihar Katsina. Ko ta ina ne wannan taron zai bambanta da na baya da aka yi, wanda aka yi taro irin wannan amma aka watsa ba tare da an amfani da rahoto ko sakamakon abubuwan da taron ne cin ma ba, sai yace.
Ina tabbatar ka da Allah ya sa gwamnati Umar bata zo karshe ba, to kamar yanda aka yi wasu abubuwa baya aka amfani za ta fata maka da an yi. To wannan din ma da yadda Allah ba za a bari ba, kuma gwamna a shirye ki, kuma wannan ai kusan yawa zama na ma dole fa, ya zama wajibi ne. A yanzu daga sanda muka zo ta wuce watan biyar, ya zuwa yanzu babu watan da kudin da ake zuwa da gwamnati tarayya bai kasa ba. Sanda muka zo misali kananan hukumomi shida ne kadai ba su biyan albashi sai an cika musu, a yanzu sun kai 28. To ka ga yadda za a kai matsayin da kudin da za a kawo albashi ma bai iya biya bare a tunanin yin wani. Saboda wannan tashi tsaye a nemi kudaden shiga ya zama dole, ba ma wai dan muna so ba. Saboda haka magana a cewa ta tattara takardu a aje ba ta so ba, sai dai in so ake gaba ɗaya shikenan a rungume hannu mu rasa ma abin da za a yi, ba albashi bare kai tunanin yin wasu ayyuka domin amfanin jama'a.
A waje ɗaya Alhaji Mustapha Ado, shugaban kamfanin Amasco Oil a Najeriya, ya yi min tsokaci akan amfanin wannan taro da 'yan kasuwa daban-daban su ma suka halarta.
Harkar man fetur ɗinnan dai waɗanda suke sayansa su ma ba daɗi suke ji ba, amma an ku koma ga ma'adananku da noma, to insha Allah kuma za ku ɗauki tabbatacciyar hanya. Ko su kansu wannan shugabannin da suka zo suka ɗauko wannan, to ai ba wai sun yi wa kansu gata ba ne, a'a sun yi wa ainihin al'umma ne gata. Kuma al'umma ma ba al'ummar jihar Katsina kaɗai ba, al'ummar Najeriya. Domin sun ce duk wanda yake so ya zo a bashi fili, a bashi duk wani abin da yake bukata na taimako za a yi masa. To kaga wannan wato gwamnati ta shirya kenan, inda ba za a wato yi amfani da wannan bincike-binciken da suka sa aka yi ba da rubuce-rubucen da aka yi, a yadda ba za a karkaɗe su ba a ɗauko su a zo a kira mutane a nuna musu. Tuni ma wasu ma daga cikin mutanen da yau muka yi taro da su, wato har sun fara ma sa kuɗaɗensu a ƙasa a ganin idanuna.
Alhaji Mustapha Ado kenan, ɗaya da cikin mahalarta taron bunƙasa tattalin arzikin jihar Katsina, da yake tattauna da ni akan amfanin da wannan taron zai cimma idan aka aiwatar da manufofin da aka tsara. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A jihar Kaduna kuma taron jin ra'ayin jama'ar da gwamnatin Najeriya ta ce za ta dinga yi ne a jihohi ya isa Kaduna. Wakilinmu Isa Lawal Ikara yana wajen.
Gwamnatin tarayya ta ce ta shirya tarurrukan jin ra'ayoyin al'umma ne da za a rinka yin su a jihohin wannan ƙasa, domin yi wa al'umma ƙarin haske game da ayyukan wannan gwamnati da kuma baiwa al'ummar dama don su yi tambayoyi akan yadda ake mulkinsu. Da yake jawabi a wurin taron jin ra'ayoyin al'ummar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shirya wanda ya gudana a dandalin Murtala Square a garin Kaduna, ministan harkokin cikin gida Janar Abdulrahman Dambazau mai ritaya ya ce gwamnatin tana kokari ne na ganin ta cika alƙawarin da ta yi wa al'umma a lokacin zaɓe.
Fa'idar wannan taron na da yawa, saboda na ɗaya an wa mutane alƙawari, akan wannan alƙawarin suka jefa ƙuri'unsu suka zaɓe gwamnatin nan. To shi kuma mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mutum ne mai cika alƙawari, so shi ne aka ga ya kamata mu zo mu wa mutane jawabi, mu gaya musu abubuwan da muke yi. Su ma suna da damar su tambaye mu, hakkinsu ne, don su suka zaɓi gwamnatin nan. Idan muna kan hanya su gaya mana, idan mun kauce hanya su gaya mana, ta nan za a ci gaba. Abubuwa guda uku da wannan gwamnatin ta fito da su, ɗaya harkar tsaro, na biyu tattalin ƙasa, na uku kuma shine cin hanci da rashawa.
A maganar 'yan sanda, musamman ɗaukan 'yan sandan da aka ce ana neman 10,000 amma ga wajen 400,000.
To ba mamaki, saboda mun shigo wani lokaci ne da yake cewar akwai mutane da dama ba su da aikin yi kuma suna nema. So suka ga cewar wannan dama ce aka ba su. Ba a ce dan ana neman mutane 10 ba. Miliyan ma ba za su yi apply ba, idan su yi apply miliyan 2 ma za su yi apply, amma za a tattace su waye suka dace su shiga wannan aiki.
Akwai abin da mutane suke magana na irin inda ake da neman alfarma, wannan tabbaci za a samu na adalci wajen zaɓo mutane.
Tabbas za a yi adalci insha Allah.
To kowace riba al'ummar jihar Kaduna za su ci game da wannan taro da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shirya don jin ra'ayoyin al'umma. Gwamna Malam Nasu Irfa'in jihar Kaduna shine mai masaukin baki kuma yayi ƙarin haske.
Mun tabbatar da cewa duk wannan takasafin kuɗi za a sa abubuwa da za su taimaki al'umman jihar Kaduna gaba ɗaya, ban da wani shakka cewa mu 'yan gata ne, kuma duk abin da muke nema da gwamnatin tarayya muna samun goyon baya, muna godiya ga shugaban kasa da ministocin shi kan wannan.
Kai ne mai masaukin baki, mina wace riba kake ganin al'umma ka ta jihar Kaduna za su ci game da jawaban da aka kawo?
Ito alhamdulillah, bayanan da aka yi da kuma an kawo ministoci guda shida sun zo sun zauna a Kaduna, al'umman jihar Kaduna sun tambaye su duk abin da suka ga dama babban abu ne mu a gare mu. Kuma in ka lura da mutanen da aka zo da su, da yawan al'umma daga jihohin arewa nan da suka zo don wannan, ai an taimaki tattalin arzikin jihar Kaduna.
Sai dai fa wasu daga cikin mahalarta taron sun nuna damuwa game da yadda aka amfani da harshen Turanci maimakon Hausan, da suka ce mafi akasarin waɗanda suka halarci wannan taro harshen Hausan suke ji, kuma da harshen Hausan aka yi amfani da shi lallai da sun fi fahimta sakon da gwamnatin tarayyar ta zo da shi.
Sunana Abdulrahim Umar. Kamar a ce sun yi fargar jaji, da daga ƙarshe sun ce abin a yi da Hausa, an samu mutum ɗaya wanda ya da Hausa aka fassara. To ka san matsalar Najeriya, su manyan watakila ba su jin Hausa.
To sunana Yahaya Wada alias Kwande daga Kaduna South Kakuri. Gaskiya wannan magana da ake na magana Hausa din nan, gaskiya yanzu ai kaga da gwamnatocin mu suna magana ne da Hausa. So ban san dalili ba yanzu da aka koma sai dai Turanci din nan, ko ba haka ba, ya kamata idan ana zance a nan yankin arewa to yana da kyau a ringa magana da Hausan nan. Dan sakon nan zai fi zuwa saboda ko ina yau a duniya ana amfani da Hausan nan.
Sunana wa Umar. Kusan kashi uku daga cikin hudu na jama'a yawanci da Hausa suke ji. Suna fahimta amma da Hausa aka za su fahimta akan yanda suka fahimta yanzu ba.
Sunana Aisha ta Aliyu. To alhamdulillah taro dai yayi. Ya kamata ai da yaraka uku ne, saboda kaman akwai garuruwa da yawa kaman su France ai da yaran suke amfani.
Taron jin ra'ayoyin al'umar da gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta zo da shi dai ya fara ne daga jihar Ikko kafin zuwa jihar Kaduna da ita ce ta biyu a ranar Talata nan, inda akalla ministoci guda biyar suka yi jawabi kuma suka amsa tamboyi ga mahalarta taron. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sahabu da shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Shirin ƴan Najeriya suna ci gaba da kuka kan matsin rayuwa, ina mafita? Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya mun kawo muku kukan wani ɗan Najeriya wanda muka raɗa sunan ɗan Bakara, saboda ya ce ya ba da gudumawa ya hana kansa bacci saboda a zaɓi shugaba Muhammadu Buhari domin talakai numfasa. Amma yau gashi shugaba Buhari bayan ya samu nasara maimakon su samu sa'ida sai ƙara shiga cikin kunci suke, saboda haka shi ɗan Bakara. Kwanaki biyu bayan da muka gabatar da shirin ne, makon jiya shugaba Muhammadu Buhari ya sanya hannu kan kasafin kuɗin bana.
It gives me great pleasure today to sign the first full year budget of this administration into law. I thank the leadership of the National Assembly, in particular the Senate President and the Speaker of the House of Representatives.
Shugaba Buhari yake godewa shugabanni da wakilan majalisar dokokin kasa saboda aiki da suka yi tukuru wajen zartar da kasafin kuɗin. Ya kuma ci gaba da cewa, kamar yadda na faɗa a cikin jawabi na sabuwar shekara, zama a fadar shugaban kasa bai hana ni sanin gwagwarmayar rayuwa da kuke fama da ita ba. Ina karanta jaridu, ina kallo da sauraron talabijin da rediyo, ina jin damuwarku, kuma ina sane da irin wahalhalu da kuke ciki. Shugaba Buhari ya ci gaba da cewa, muna fuskantar matsalar tattalin arziki mafi tsanani kusan ba a taba irinta ba a duk tarihin kasar nan. Ina so in jinjina ƴan Najeriya babba da yaro saboda sadaukar da kai da nuna jimiri da ƙarfin hali da kuka yi a duk da irin matsaloli da kuke fuskanta, kuma kuke ci gaba da nuna ƙwarin gwiwa cewa al'amura za su yi kyau ga Najeriya zuwa gaba. Ku bani dama na gaya muku cewa wannan gwamnati ta bambanta da duk wata da aka taɓa yi a ƙasar nan, kuma mun ƙudiri aniyar ganin mun canza harsashi da alƙiblar tattalin arzikin ƙasar nan har abada. Muna aiki ba dare ba rana domin ganin ƙasar nan bata dogara kan abu guda domin al'ummar ta su rayu ba, saboda mu samu sukunin noma abinci da za mu ci, mu saka kayayyaki da za mu yi amfani da su, kuma mu samar da dukkan kayayyaki da muke bukata. Muna da burin samar da yanayi da matasanmu za su yi amfani da basirar da Allah ya ba su a fasahance wajen samar da ayyukan yi. Shugaban ya ci gaba da cewa ba zan yi muku alƙawarin cewa wannan tafiya za a yi ta cikin sauƙi ba, amma saboda burinmu baki ɗaya ya zama wajibi mu bi ta kan wannan hanya. Amma ina ba ku tabbacin cewa wannan gwamnati da kuka zaɓa ta ƙashin kanku za ta yi aiki tuƙuru bil haƙƙi da gaskiya ba dare ba rana domin mu tabbatar da ganin ƙasarmu ta bunƙasa kuma kowane ɗan Najeriya ya amfana daga haka. Kaɗan daga cikin jawabin shugaba Muhammadu Buhari lokacin da yake sanya hannu kan kasafin kuɗin bana kenan. Duk da haka ƴan Najeriya fa suna ci gaba da bayyana irin hali da suke ciki, kamar yadda wata kilba za ku kasa ji ba jiya Talata a filin ra'ayoyinku da muka gabatar a cikin shirinmu na hantsi.
A yau ra'ayina shine ina so in yi kira ne ga mai girma shugabanmu na Najeriya, Baba Muhammadu Buhari, akan abubuwan da yake faruwa a ƙasar nan na matsin kwanci rayuwa da talaka suka fada ciki sakamakon haihayar farashin kayayyaki ba kakkautawa. Saurin hali na mafi dai da muka samu kan masu ciki. Ba Buhari muna kira da kan. Hakika mu fatalaka na Najeriya ka tana an maka riga an maka wando. Domin wannan zaɓe da ka ci inda kuɗi ne yake tasiri, kai sanin kanka ne da baka ci zaɓen nan ba. Amma talaka muka ajiye kuɗayenmu a gefe, muka rufe ido muka ce kuɗi baya tasiri ba ma zaɓe ba. Ka tana gudunmawa. Sai afufin yakin neman zaɓenka mai tura wulbairo ma da mai ɗaukan moya ta ruwa ma ya jefa ma naira 200. Muka fito da iyanmu da ƙwarƙwatanmu muka tsaya a layi muka sha rana muka kai har 12 dare a wata matsafa a kan magamin kare 'yancinmu ka kawo wannan lokaci. To ba kamata ya ba kuma a ce a lokacin ka maimakon talaka ya ga sassauci. Baba Buhari, sai dai halin kwanci abubuwa suka ƙara taɓarɓarewa a zamaninka. Gaskiya in za ka yi wani hoɓɓasa kai bai kamata ka naɗa hannu ka kyale kake cewa dala ta faɗi farahin man fetur ne ya faɗi. Wannan ba dalili ba ne. Hatta mai kuli-kuli ta ƙara kuɗin kuli-kuli mai haɗa mai ya haɗa mai kuli-kuli da dala. Baba Buhari a duba wannan abu. In ka duba wannan al'amari ya tafi haka talakan Najeriya ko bai ma Allah ya isa ba fa wallahi amanar da Allah da suka baka za ta cika. Assalamu alaikum.
Ko a makon jiya ga kaɗan daga cikin abinda ɗan Bakara yake faɗa kan wannan gwamnati.
A to kuma dai ka dai duba yanzu a ƙasar nan ta kai ma talaka bai san yanda zai saka kayansa ba. To ina da a samu mafita.
Gaskiya kan ba.
A to kuma dai shi dai Buhari nan dai mun zaɓe shi ba don wani abu ba dai sai don ya kawo gyara mu don samu sassaucin al'amarin rayuwa. Amma abu ya ƙi malam tafiya sai tafiya take wata tara malam shekara guda yanzu haka yake nema a kan mulkin za ta tara kuɗi to me zai da su kuɗi sai shiga take ba ta fita don ba ƙara don ba ƙara.
Hakanan in kuna biye da mu a makon jiya mun gabatar da abin da yake kusan wasiya ce ko sako ga ƴan Najeriya musamman talakawa da marigayi Malam Awwal Albani Zaria yayi. Duk da cewa babu tabbas kan lokacin da yayi wannan hudubar, shi dai an kashe shi ne watanni 10 kamin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta fidda dan takara kuma shekara da wata ɗaya kamin ayi babban zaben Najeriya.
Alƙiblan mu kenan jama'a. Amma kuma ku sani Buhari bai da kuɗi. So da haka duk wanda zai aiki a madadin Buhari to kada ya sa rai za a bashi kokoro. Kada kuma ya sa rai in an fara mulki za a zo a yi mai fenti a gida. A'a, dan barin gaya muku. Buhari ko ya samu ƙasar nan ba zai iya gyara ta a shekara hudu ba. Abinda muke fata matakin farkon Buhari ya haushi ne. Barna ta tsaya. Barna ta tsaya. Abinda muke fata kenan yanzu muna neman kadar kwanda za a jefa wa barnan ne ta tsaya. Yanzu ba magana gyara ake ba. Ya kamata talaka ku gane wannan. Irin wannan yunwa Buhariya da aka yi ta cin garin kwakin nan to kowane talaka ya shirya. Eh sai an yi irin ta. Saboda gyara za a yi. Gyara za a yi ya kamata mutane su gane dan kada mutane su zo su ce malam ku kuka ce mu zaɓi mutanen nan gashi ana yunwa. A'a, yunwar za a yi irin ta 'yan Ghana ne. kaje ka samu duk mutumin Ghana sun sha yunwa da Jerry Rawlings ya hau an sha wuya, amma yanzu gashi nan ta jaru. Yanzu duk inda kaga dan Ghana a ko ina a duniya yana zaman ganin dama ne, amma 1980 sai da yan Ghana suka cika kasan nan ta, sai da suka cika ko ina saboda yunwa da kishirwa. A lokacin wani dattijo yazo yana bada labari duniya na kwance 1980, yace gishirin miya na sile ake siye a Ghana. Ana ta mamaki, sile gishirin miya sile, saboda rayuwa ta yi kunci. Kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya sai an sa na naira 1000, miyar kullun sai an sa mata gishiri na 1000. Wace irin miya ce wannan? Haka Ghana ta zama. Amma yanzu Ghana ta gyaru ko bata gyaru ba? Daga cikin gyaruwar da Ghana ta yi, jama'a, yanzu duk Africa, in ka cire South Africa, babu ƙasar da matsayin ilimin su ya gyaru irin Ghana. Sannan harkar tsaro babu kamar Ghana. Yanzu ga Ghana sun samu man fetur. Ghana sun samu man fetur. Sannan dan girman Allah ka je ka zauna a Ghana ka ga dauke wutan da za a yi. Ba Ghana ba, kwatana nan, kwatano. Ka je ka ga ana dauke musu wuta? Suna rasa ruwa a kwatano? Nijar nan ba a dauke musu wuta, amma fa mu muke ba su wutar. Mu mu bayar amma ta mu ta mutu. Amma su suna can suna shan haske. To abin da nake so in ga ya wa talakawan mu shine, jama'a, eh, ko kun zabi Buhari za ku taya da addu'a ne. Matakin farko, kasar wallahi Allah ya azurta mu, amma an yi wawurar da in Buhari ya hau, hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shaƙe wasu marasa gaskiya a amayo yana da wahala. Abinda mu muke fata a tsaye da zalunci, in aka tabbatar zalunci ya tsaya, sannan sai a fara shawarar ya za a ci gaba, saboda sun yi kace-kace da kasar. Duk mutumin da ya rike mulki kwana 7 sai ya azurta kansa arzikin da in zai shekara 70 ba zai ainihin talauci, zai wawura ya wawura ya je adana, ya wawura ya wawura ya je adana.
Masu haro da wannan, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasira da Muhil Kaya wadda ya taimaka da sautin shugaba Buhari da Kibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To ai ba za mu barka kai nisa ba, domin ko za mu sake komowa ka ba mu labarai, amma a takaice wannan karan.
Wakilan Majalisar Dokokin Amurka waɗanda suke nazarin irin barazanar ta'addanci a Afirka jiya Talata sun bayyana damuwa cewa Amurkan tana kawo da kai kan keta ƴancin bil'adama da rashin adalci da shugabanni a yankin suke yi, muddin dai waɗannan shugabanni ko ƙasashe suna ba da tallafi a yaƙi da ta'addanci. Muqaddashiyar sakataren harkokin wajen Amurka Linda Thomas Greenfield ta faɗa a kwamitin kula da harkokin waje a majalisar dattijai cewa ƙasashe da suke nahiyar Afirka akwai sassa da suka gaza kuma tilas ne a fuskanci wannan lamari. Duk da haka ta ce ‘yan ta'adda suna amfani da kuɗi wajen kwaɗaitawa yara ko kuma magoya baya su bi su. Domin haka ta ce ya zama wajibi ga gwamnatocin waɗannan ƙasashe su yi dukkan abin da ya wajaba wajen ganin cewa sun samar da ilimi da kuma sana'o'i ga irin waɗannan yara domin kada su bi ‘yan ta'addan. A halin da ake ci kuma, sojojin Amurkan na musamman da na Somalia a jijjifin asibahin jiya suka kai samame kan wani sansanin mayakan sakan Al-Shabab, suka kashe wasu kuma suka kama wasu masu yawa da dama. Wani jami'in tsaron Somalia Muhammad Nur Gabo ya ga sashen Somalia na murya Amurka cewa dakarun Amurkan ne suka jagoranci samamen wadda suka auna kan jami'an Al-Shabab. Mazauna ƙauyen Toratoro mai tazara kilomita 100 daga birnin Mogadishu, babban birnin ƙasar, sun ce sojojin sun diro ne daga jiragen yaƙi masu saukar angulu daga bisani suka ƙarasa da ƙafa zuwa sansanin. Manyan tashoshin talabijin na Amurka sun ayyana cewa Senator Bernie Sanders na jihar Vermont da kirisa ya kada tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a zaben fidda guni na masu takarar shugabancin Amurka da aka yi jiya Talata a jihar West Virginia. Sanders ya samu ƙarin wakilai 13, duk da haka ba shi da wata hanyar wuce gaban Hillary Clinton wacce take can gaba nesa da shi a yawan wakilai. A farkon shekarar nan ne Madam Clinton ta fusatar da masu zaɓe a jihar West Virginia, inda ta gaya musu cewa in ta za ta dakatar da ko kuma za ta rufe masana'antun wato tonon gawayin kol.
To an gaishe ka da kuma takaitattun labaran shirin namu ya kammala sai anjima da hantsi zamu sake dawa in Allah ya yarda. Kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyar mu ga Al-Amin M Dabo a Kaduna game da rasuwar mahaifinsa Alhaji Muhammadu Mursala Dabo Zangon Aya bijimin yamman zazzau hakimin gundumar Gwada. Allah ya ji kansa ya kyautata makwanci. Yanzu a madadin shi Sahabu da ya taya ni gabatarwa da Cibahiro da Dodone da ya taya da ya bada umarni sai injiniyan mu Nayo Zubair Usman Ahmad Kabara a Washington DC. Ce Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.